Daga birnin Washington DC, murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu raron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama makai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma nomad da dalal FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa internet a koda yaushe akan voahausa.com. Masu raron mu assalamu alaikum barkanku da warhaka. Yanzu ma dai Sarfil Hashin Gumel ne daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shiri a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za ku ji cewa a Najeriya ministan shari'a ya miƙa rahoto ga shugaba Muhammadu Buhari dangane da binciken wasu kusoshin gwamnati da aka bashi yayi. Haka kuma zamu ji idan kungiyoyin agaji suna da tasiri ko a'a ga 'yan gudun hijira musamman a Najeriya. Kuma akan wannan batu ne ma muke so ku kira mu. Kuna ganin ya kamata hukumar EFCC ta rika sa ido akan kungiyoyin agaji game da kudaden da ake basu don taimakawa 'yan gudun hijira? Tambayar mu kenan. Zamu bude muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-6555. Sai a sa alamar tara wato plus da 1 sannan a jero lambobin. Amma kafin nan ga yadda duniya ke ciki.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Yau Laraba, shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya amince cewa Russia ta yi katsalandan a zaben Amurka da aka gudanar a watan Nuwamba. To amma ya ce idan shugaban Russia Vladimir Putin na son shi ne, to shi Trump ya dau hakan a matsayin wani abin alheri ba wata nawaya ba. A wani taron manema labarai da ya kira a karan farko cikin watanni 6. Trump ya ce ko da ma Putin ya goyi bayan takarar da ya yi fiye da na Hillary Clinton, ba zai ragar masa kan abin da ya shafi makomar duniya ba idan ya fara shugabanci a makon gobe. Wai da gaske ne kun yi imanin cewa Hillary Clinton za ta fi ni jajircewa haba kukuwa, a cewar Trump. Ya karyata zargin cewa yana da wata harkar kasuwanci a ƙasar Rasha. Yana mai cewa ba ni da wata dukiya a Rasha, babu wata harkar da ma aka yi niyyar yi a ƙasar ban da bashin Rasha. Da aka tambaye shi kan kutsen kwamfuta da jami'an hukumar leƙen asirin tsaron ƙasa ta Amurka suka yi imani cewa Putin ne ya ba da umarnin a yi, sai Trump ya ce bai kamata ya yi haka ba. Shugaba mai jiran gadon ya yi Allah wadai da bayar da honi rahoto da aka yi na cewa wai Rasha ta tattara bayanan abin fallasa game da shi, da niyyar amfani da bayanan nan gaba wajen juya shi yadda take so. Ya ce ina ganin faɗin haka ma wani abin kunya ne, ƙarya ne, hakan bai faru ba.
Rex Tillerson, mutumin da shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya zaɓa don zama sakataren harkokin wajen Amurka, ya ce Rasha na barazana ga Amurka, kuma a ta bakinsa take-takenta na baya-bayan nan ba su yi la'akari da muradin Amurka ba. Dole a tuhumi Rasha akan take-takenta kamar mamaye Ukraine da ta yi, a cewar Tillerson. Yayin da ake zaman tantance shi a yau ɗin nan Laraba a gaban kwamitin majalisar dattawa kan hulɗa da ƙasashen waje, Tillerson ya gaya ma 'yan majalisar cewa dole ne hankalin ƙawayenmu na NATO ya tashi saboda sake zaburowar da Rasha ta yi. Ya yi nuni da buƙatar yin sahihiyar tattaunawa da Rasha game da manufarta saboda Amurka ta san na yi.
Shugaban Amurka Barack Obama ya faɗi jiya cewa a yanzu ƙasar a ta bakinsa ta zama wuri mafi kyau kuma mafi ƙarfi fiye da lokacin da ya anshi ragamar shugabanci a shekara ta 2008. Yana mai nuni da magance matsalar tattalin arziki da ya gada, da bullo da hanyar inganta fannin lafiya, da kuma halatta auren luwaɗi, duk a matsayin nasarorin da Amurkawa suka samu ƙarƙashin jagorancinsa. Wannan ɓangaren ya wato na jawabinsa ya janyo sowa ta yabo sosai daga dubban mutanen da suka taru a birnin Chicago, a inda bai da nisa daga wurin da ya yi jawabin amincewa da zama shugaban ƙasa a daren da ya ci wa'adin farko na shugabancin ƙasar. Ana ƙasa da sati 2 a rantsar da shugaba mai jiran gado Donald Trump, Obama ya umarci hadimansa da su tattara jawabi irin wanda zai yi tasiri kan dukkanin Amurkawa, ciki har da waɗanda suka zaɓi Trump. Obama ne baƙar fatan farko da ya zama shugaban Amurka. ya kuma yi nuni da yadda bayan zabansa mutane da dama suka yi fatan cewa an yi bankwana da wariyar launin fata a Amurka. To amma kash sai gashi har yanzu batun bambancin launin fata na ci gaba da raba kawunan mutane. Sannan ya jaddada buƙatar a ƙarfafa aiki da dokan hana wariya.
Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Gambia mai barin gado ya yi gargadi ga shugabannin kasashen waje da kar su katsalandan a harkokin zaben ƙasarsa a daidai lokacin da shugabannin wasu kasashen Afirka ke shirin ganawa da shi a gobe Alhamis idan Allah ya kai mu. Yahaya Jami, wanda ya yi mulkin ƙasar Gambia na tsawon shekaru 22, ya faɗi a jiya Talata a gidan talabijin na gwamnati cewa ƙasar ce za ta iya yanke shawarar ko ya miƙa mulki ko kuma a'a. Bayan ya sha kaye a zaben da aka yi a watan Disamba, ya kuma yi kashedin kan abin da ya kira farfaganda da kuma labaran ƙarya na ƙoƙarin bakanta shi. Sabanin yadda aka zata, Jami ya faɗi a zaben shugaban ƙasar wanda ɗan takarar 'yan adawa Adama Baro ya ci a ranar 1 ga watan Disamba, to amma daga bisani ya ƙi amincewa da sakamakon zaben, yana mai nuni da abin da ya kira katsalandan ɗin ƙasashen waje irin wanda ba a taɓa gani ba. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla. Yanzu kuma bari mu garzaya babban birnin tarayya Abuja domin jin irin wainar da ake toyawa kan batun bincikar wasu kusoshin gwamnati da shugaban ƙasa ya bada umarnin a yi. Umar Faruk Musa, gare ka.
Bayanai daga fadar gwamnatin Najeriya na nuna cewar ministan shari'a kuma babban alkali na tarayyar Najeriya wanda shugaba Muhammadu Buhari ya damƙa alhakin gudanar da cikakken bincike akan zarge-zarge na cin hanci da rashawa da badaƙalar da ake yi wa sakataren gwamnatinsa Lawal Babashir da Malam Ibrahim Magu, muƙaddashin shugaban hukumar AFCC ta Najeriya wanda na majalisar ƙasa take amincewa da naɗin shi bisa ga wani rahoto da hukumar tsaro ta SSS ta mika a kansa. Ya mika rahoto ga shugaba Muhammadu Buhari dangane da bincike-binciken da aka bashi yi. Ko da yake gwamnatin tarayyar Najeriya har yanzu bata fitar da sakamako ko bata bayyana abin da ke kunshe akan wannan rahoton da aka mika mata ba, amma rashin bayar da wani bayani dangane da wannan binciken da aka yi ya hada damu waɗansu 'yan Najeriya waɗanda ke ganin cewa kada fa shugaba Muhammadu Buhari ya yarda a haɗa kai da shi a yi rufa-rufa kamar yadda ake yi ma waɗansu kwamitocin bincike idan suka shafi waɗansu na kusa da gwamnati dangane da zargin sama da faɗi da dukiyoyin jama'a da ake yi wa waɗansu ƙusoshin gwamnati da ake ganin 'yan lele ne. Akan haka, ɗaya daga cikin 'yan kwamitin dattawa na yankin arewa maso gabacin Najeriya wato Malam Abba Kaka ya bayyana min a filin da na yi da shi a Abuja cewa lallai ya kamata shugaba Muhammadu Buhari ya gaggauta bayar da sakamakon binciken domin a tabbatar da cewar an ɗauki mataki a kan wayanda ke da laifi dangane da wannan badaƙalar.
Muna demokuraɗiyya ne, bai kamata a bai a ɓoye komai ba. Mutane sun kai yanzu wani hali, ya kamata duk abin da aka binciko aka faɗa ya kamata shugaban ƙasa ya ɗauki mataki. Mutane sun bashi amana, kuma ya kamata ya fito ya mana bayani cewa me yake tafiya, me ya faru, me kuma zai yi in an same su da laifi.
Malam Abba Kaka kenan, ɗaya daga cikin shugabannin al'ummar arewa maso gabacin Najeriya a tattaunawa da na yi da shi a Abuja. Na tuntuɓi Malam Garba Shehu, kakaki a fadar gwamnatin Najeriya, domin in ji ƙarin haske dangane da wannan rahoton da ake cewar an miƙa wa shugaba Muhammadu Buhari. Amma ya ce ba yadda tabbaci dangane da maganar wannan rahoton, amma dai zai iya tabbatar da cewa lallan an yi ganawa tsakanin shugaba Muhammadu Buhari da ministan shari'a na Najeriya kuma babban lauya wanda aka damƙa wa alhakin gudanar wannan binciken wato Abubakar Malami a ranar Juma'a da ta gabata, amma dai baya da tabbacin abubuwan da suka tattauna kuma an bada rahoton wannan binciken ko ba a bada ba. Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
A gayi da Umar. Bisa zargin kungiyoyin agaji da 'yan gudun hijira ke yi na ci da ceto kan kuɗaɗen da suke samu don agazawa 'yan gudun hijirar, mun tattauna da Awul Ibrahim Musa Rafsanjani, babban jami'in ƙungiyar International Transparency, mai sa ido ganin an yi gaskiya a lamura a Najeriya. Shin menene ma muhimmancin ƙungiyoyin agajin a duniya?
To, ƙungiyoyin agaji suna da muhimmanci saboda gwamnati ta tabbata, ita ma da gwamnatoci sun tabbatar cewa ba za su iya yin komai ba su kaɗai. saboda haka suna buƙatar ƙungiyoyi na agaji su sa hannu don su taimaka musu wajen ɓangaren kamar ba da kamar kuɗi ko kuma tallafi wajen training ko kuma tallafi wajen yadda za a tafi da gudanar da gwamnati ko kuma tsari na al'umma don taimakawa ƙasa da ƙasa.
To kamar wani tasiri suke da shi ga 'yan gudun hijira?
Suna da tasiri babba saboda gwamnatoci da dama ba sa tsawa su ba da cikakken kulawa ga al'umma ta wajen ɓangaren ba da abinci ba da tsaro da kuma tabbatar da kan cewa suna da kusasshiyar lafiya ko kuma suna ma da mahallin kirki. Saboda haka ƙungiyoyin agaji suna taimakawa don su tabbatar da kan cewa sun taimaki gwamnati da kuma su musamman ma waɗanda suke buƙatar wannan taimako don su ga cewa an ba su wannan agajin. Za ka ga cewa akwai zargin da ake ma jami'an gwamnati suna sace kuɗaɗen ko kuma abinci ake kaiwa bayan Allah na 'yan gudun hijira wanda wannan abu ne abin takaici.
Akwai zarge-zarge da yawa da ake cewa 'yan ƙungiyoyi suna ci da ceto.
Kasan wato rashin gaskiya ko kuma cin hanci da rashawa ina nan a cikin wasu 'yan ƙungiyoyin ma kuma ina nan a cikin gwamnati ina nan kuma a cikin private sector. Saboda haka ba ta yadda za a yi ka ce akwai wani ɓangare na al'umma wanda gaba ɗaya tsarkakakke ne. Saboda haka bai yi in kana ƙungiyar agaji ka yi abin da ba daidai ba ka sha labari ko kuma ka wuce ba tare da an ma wani hukunci ko kuma an tuhume ka ba, kamar yadda muka san cewa da dama mutane a gwamnati za su sace kuɗin aiki kuɗin jama'a amma ba wani abu da yake faruwa amma kuma an ce za a yi wani abu sai a kawo siyasa.
Kana ganin ya kamata hukumomi kamar hukumar EFCC su rika sa ido akan irin wannan ƙungiyoyin na agaji?
To ƙungiyoyin agaji tun da kaga ba wai gwamnati ta take ba su kuɗi ba wai kuɗin gwamnati bane, kuɗi ne wanda ke yi yawancin su, zaka ga cewa taimako ne wasu kasashen ko kuma wasu al'ummomi ko kuma wasu mutane ya kamata arziki.
Amma ai a Najeriya suke aiki ai.
A Najeriya suke aiki amma ina tabbatar ma da kan cewa ba wata ƙungiya da take aiki a Najeriya da ba a yi mata rijista ba. Waɗanda suka ba su kuɗin nan suna da matakan da suke bi tabbatar da kan cewa ba a yi musu wasa da kuɗin su ba. Saboda haka akwai matakai da ake da su wanda ake maganin irin waɗannan abu irin sun bullo.
To daga ƙarshe wane ne ya kamata ya sa musu ido ne?
Su jama'ar da aka karɓi wannan kuɗi dan su, saboda duk wanda ya bada duk wani wato don agency da ya bada kuɗi kai a ce za a zo a yi wani al'amari, duk ina da abin da yake kira evaluation za a zo a tambayi mutanen nan. Saboda haka idan aka yi wannan wato evaluation aka tabbatar ba yi ba to wannan ƙungiyar da ita ce jami'anta za a iya ɗaukan mataki a kansu wanda har zai kai a daina ma sauraron su kuma za a iya kai su ƙara sai har an tabbatar da kan cewa akwai sama da faɗi.
Shugaban ƙungiyar International Transparency kenan, Awal Musa Rafsanjani. Nan ba da daɗewa ba za mu buɗe layukan wayarmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Kuna ganin ya kamata hukumar EFCC ta riƙa sa ido a kan ƙungiyoyin agaji game da kuɗaɗen da ake ba su don taimakawa 'yan gudun hijira? Za ku iya kiranmu da wannan lambar 202-205-6555 sai a sa alamar tara wato plus da ɗaya sannan a jero lambobin.
Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar. Wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
To madalla mun samu kiran mu na farko daga Maiduguri. Wane ne akan layi?
Kana magana da Muhammad Sani ne wanda aka fi sani da Sani Dodon Kowa.
To Muhammad Sani, menene ra'ayinka game da wannan batu da muke tattaunawa aka?
wato gaskiya ni ba EFCC ba, inda ma akwai abin da ya fi EFCC ya kamata su rika binciken kungiyoyin nan, saboda kungiyoyin nan ba abin da suke tunana ko mutane. Ni da nake maka magana yanzu ina magana ne a sansanin gudun hijira na Bakassi.
Wato kana Bakassi, to me zaka iya cewa game da wannan zarge-zargen cewa shin gaskiya ne kenan tunda kai kana magura?
Gaskiya ne 100% babu shakku a ciki. Don yanzu mutane suna fama da rashin lafiya, rashin abinci, rashin magunguna, ba abin da mutane ba su ba wani shaka, mutane suna mutuwa a kan, kuma ba abin da yake taimaka musu da shi. Duk abubuwan da kake gani ana faɗa a sa a CBI mai duk wallahi da dore da ƙarya ce, babu shi. Su mutane a zo a dubi mutane a gani.
To madalla, mun gode kwarai da gaske Malam Muhammad Musani. Yanzu kuma bari mu je Kaduna. Wane ne akan layi da Kaduna?
To madalla, sunana Murtala, ina kiran ku daga garin Rigasa Kaduna tarayyar Najeriya.
To Malam Murtala, menene ra'ayinka game da wannan batu da muke tattaunawa?
To yana da kyau a cike su, amma kuma kaga mafi yawancin kungiyoyin kila kaman suna samun wannan tallafi ne daga misali kasashen duniya haka. To kaga kila su kasashen duniya da dole ba su ba da irin wannan kudin suna sa ido, amma su ma din EFCC din to kuma su ma yana da kyau din su dinga sa ido. Amma da fatan an gama tsarkake ta ita ma gaba ɗayanta, tunda kaga ita ma zuga shugabanta can ana dan tuhumarsa misali haka. In aka gama tsarkakewa to yana da kyau su ba su shiga da ICPC da kowa su dinga sa ido irin tallafin ne isa ga inda ake bukata da tashi lafiya.
To madalla, mun gode kwarai da gaske. Bari mu koma Kaduna. Wane ne akan layi? Har yanzu dai muna Kaduna.
Alo, assalamu alaikum.
Amin wa alaikum assalam. Ya sunan malamin?
Sunana Malam Alhaji Yankin Hula.
Wala halittu, to menene ra'ayinka game da wannan batu?
To ra'ayina halin gaskiya, duk wanda ya
kana tare da ni?
Ina tare da kai.
Yawwa, to menene ra'ayinka? To ina tunanin dai layin ba shi da kyau dai na Malam Halittu.
Ko da taimaka musu.
Malam na Taraba kana nan? Wane ne ke magana daga Taraba?
Sunana Musa Suleiman daga Taraba.
Malam Musa, menene ra'ayinka game da wannan batu da muke tattaunawa aka?
Ra'ayina kan wannan batun da kuke tattaunawa aka shine mu ma ra mu dinga taya EFCC da addu'a isa masu ci. Wannan shine cin hanci da rashawa.
Wato kana ganin ya kamata a ce suna sa ido akan kungiyoyin kenan? Duk da ke ba kungiyoyin, kar ka manta cewa ba kungiyoyin gwamnati bane ba. Kungiyoyi ne masu zaman kansu.
Kwarai kuwa, ko ba kungiyoyin gwamnati bane ba, kungiyoyi masu zaman kansu suna ci da ceto. Saboda haka Allah ya taimake EFCC su sa ido akan wannan abu sosai, a kwato ma 'yan uwanmu haƙƙinsu.
To madalla, mun gode kwarai da gaske. Bari mu je Maiduguri. Wane ne akan layi? Maiduguri. Na Maiduguri yana nan? To ina tunanin layi ya kauce na Maiduguri. To batun da muke tattaunawa shine kuna ganin ya kamata hukuma irin ta EFCC ta rika sa ido akan kungiyoyin agaji game da kudaden da ake ba su don taimakawa 'yan gudun hijira? Kasancewar yanzu. To mun sami kira daga Jigawa, bari mu je Jigawa. Wane ne akan layi?
Kana magana da Haruna Issa Lago, karamar hukumar kafin Hausa Jigawa State.
To Malam Haruna, me ne zaka ce game da wannan batu?
Eh, gaskiya yana da kyau hukumar EFCC take sa idanu akan waɗanda ake baiwa ayyukan kula da harkokin 'yan gudun hijira. Duba ga yadda ake saba ta gari suke kula da harkokin.
To madalla, mun gode kwarai da gaske da wannan kiran naka. To bari mu je Nasarawa. Wane ne akan layi daga Nasarawa?
Salisu Abdul Sayyid Garin Karo.
Malam Salisu, muna sauraron ka.
To gaskiya wannan lamari ko da rike masu ba da agaji nan ba na gwamnati bane, ya kamata EFCC take duba lamarin su, saboda gaskiya bai kamata su sa hotel na tiya suna ba mabukata gurinmuwa ba, a kamata a sa EFCC alama gaskiya.
To madalla, mun gode kwarai da gaske da wannan kiran naka. To madalla, to har yanzu dai muna kan batun mu dai. Idan kun samu dama za ku iya daukan waya domin ku kirawo mu. Lambar mu ita ce 202 205 6555. mun samu kira daga Kebbi, wane ne akan layi?
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum assalam. Ya sunan malam?
Suna magana da Usman Shaibu da ku kake.
Usman Shaibu, muna sauraron ka.
Yawa ra'ayina a nan shi. Ya kamata jami'an da su kula da wannan taimako na kungiyar agaji da kungiyar Allah wajen siya aikin su, kuma yin fifi ya rake da sa hannu sa ido a ciki, domin idan ya zama na yin fifi da sa ido a ciki ba, to su masu ba su agajin su masu ba da agaji da wannan ɗin za su daina ba da sa gane cewa ana da ciki.
To madalla, mun gode kwarai ga Malam Usman da wannan kiran naka. Bari mu je Maiduguri, wane ne akan layi?
Ni ne Abba Umar daga Maiduguri.
To Malam Abba, dan kauce da kusa da radio mana.
To na kauce.
Yawwa, to muna sauraron ka.
Ya kamata a bincika su sosai, dan akwai wani chairman na local government ma, akwai wani aka ce wai ya dauka abincin na ƴan gudun hijira kwanakin baya ake sha. Ya kamata a bincika su sosai.
To madalla, mun gode kwarai da gaske Malam Abba, kuma da daukan wayar kuma ka karshe a yau, sai kuma a ƙara gwada mu gobe idan Allah ya kai mu. To madalla, har yanzu dai kuna tare da sashin Hausa na Murya Amurka a nan birnin Washington DC, wanda yanzu haka agogon mu ke cewa karfe 4 saura minti 8. Gashirin mu na gaba.
Wasanni a takaice.
Kaftin Ghana Blaster Asamoah Gyan zai halarci gasar cin kofin Nahiyar Afirka daidai da adadin da tsohon Kaftin Blasters Abedi Pele ya yi a wannan shekara a kasar Gabon. Abedi Pele shi ne dan wasan Ghana da ya halarci gasar cin kofin Afirka sau 6, wani tarihi da akasarin mutane suke yaba mai a kai. Abedi Pele ya fara bayyana a gasar cin kofin Afirka ne a shekarar 1982, yana dan shekaru 17. Daga bisani ya bayyana a shekarun 1984 da 1992 da 1994 da kuma 96 da kuma 1998. Chico Jan ya bayyana ne a shekarun 2008, 2010, 2012, 2013 da 2015, sai kuma wannan shekarar 2017. Dan wasan baya na Ghana Black Stars Harrison Afo ya ce sanin yanda Uganda da Egypt suke wasa ba shi ne zai sa Ghana ta yi galaba a kansu a gasar cin kofin Nahiyar Afirka idan suka hadu na shekarar 2017, duk da cewa sun hadu a cikin wannan lokacin. Egypt da Uganda suna cikin rukuni guda a wasannin shiga gasar cin kofin duniya ta shekarar 2018 tare da Ghana, wanda aka fara shi a bara. Ghana ta yi baran da Uganda a birnin Tamale a Ghana, kuma ta sha kashi da ci 2 a hannun Egypt a birnin Cairo. Duk da haka, masu fashin baki akan kwallon kafa sun ce Ghana ta samu darasi kafin su yi wannan haduwan na gasar cin kofin Afirka. Amma shi kwa dan wasan baya Afol ya bayyana a wata hira da yadda wata gidan talbijin Ghana cewar haduwa da waɗannan kungiyoyi biyu ba karamin kalubale bane a wurin su. Shi kuma dan wasan Africa Solomon Kalu ya kyautar zaton cewa kasar Ghana ita ce kadai za ta iya zama musu kurjin gwiwa a gasar cin kofin Afirka, a kokari da suke yi na ganin cewa sun ci gaba da rike kofin Afirka. Dan wasan na gaba na Hertha Berlin ta kasar Germans da yake kyautar zaton Africa za ta sake yin wani abu a zo a gani, ya kuma ce waɗanda za su iya hana su kai ga cin gaci su ne ƴan uwansu na Afirka ta yamma, wato kasar Ghana. Ya ce ba tsoron Ghana muke yi ba, amma kuma akwai fafatawa mai ƙarfi tsakaninmu. Ya ce Ghana ita ce babban barazana gare mu. Hukumar kwallon kafa ta Tanzania TFF ta yi marhabin da ƙarin adadin kungiyoyin kwallon kafar Afirka da za su halarci gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya, wanda zai fara daga shekarar 2026, inda ƙasashe 48 za su fafata a maimakon 32. Babban sakataren hukumar ta TFF, Musugwa Celestine, ya faɗa jiya yana cewar wannan shawarar zai taimaka wa Tanzania da wasu ƙasashen nahiyar Afirka daman kaiwa ga wasan ƙarshe a gasar cin kofin duniyar. Ya ce mun yi marhabin da wannan labari, inji babban sakataren hukumar kwallon fata a Tanzania, wato TFF. Tsohon zakaran kwallon kafa na England kuma dan wasan gaba John Fashanu ya bayyana goyon bayansa ga komawar dan wasan Najeriya Mikel Obi da wasansa zuwa kasar China, saboda hakan zai bashi kuɗi sosai. Dan wasan mai shekaru 29 kuɗin Chelsea Antonio baya bashi daman yin wasa tun lokacin da ya je Chelsea din, duk da cewar dai dan wasan yana samun tayi daga kungiyoyin kwallon kafa da dama a Turai. Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka, wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Yin aiki tare tsakanin addinai daban-daban a fadin duniya wani babban makami ne wurin kawar da kiyayya, tashe-tashen hakula da rashin adalci, inji jakadan Amurka akan walwalan addinai na duniya, David Sebastian. Wannan abu yana da muhimmanci musamman a kasashe da rigingimin bangaranci ya shafe su. Misali a Kenya, lokacin da wasu ‘yan bindiga da ake zato ‘yan kungiyar Al-Shabab ne suka kai hari akan wata mota bus a cikin watan Disamban shekarar 2015, suka kuma buƙaci musulmi su keɓe kansu daga Kirista. A cewar direban bus ɗin, musulmi sun keɓe kansu daga ‘yan uwansu Kirista matafiya. Suna cewa ‘yan bindigan su kashe su tare ko kuma su kyale su abin mamaki, sai waɗannan ‘yan bindiga suka kyale su. Amma duk da haka wani mai suna Salafara ya samu rauni a lokacin da yake ƙoƙarin kare wasu Kristoci daga wannan halin kuma daga bisani ya mutu. Dan uwan marigayin mai suna Rashid ya shaidawa ‘yan jarida cewa Salah ya bada misali da zai ƙarfafa gwiwar ‘yan Kenya su zauna tare a matsayin al’umma ɗaya kuma su ƙarfafa hulɗa tsakanin addinai. A Isra’ila akwai misali daban-daban na gina kyakkyawar alaƙa tsakanin addinai, inda makarantu kamar Tabitha School a Jaffa da makarantar Six Hand in Hand da ke birane a faɗin ƙasar Isra’ila da suka haɗa da ɗalibai, Yahudawa, Musulmi, Druze da kuma Kirista. A Turkiya, mambobin al’umman Girka masu bin tafarkin gargajiyanci a Istanbul da masu ziyara daga magwabciyarta Girka da kuma wasu addinai sun halarci wani taron ibada ƙarƙashin jagorancin wani babban limamin Kirista na asali, Ecumenical Patriarchate Bartholomew na ɗaya a Istanbul, inda babban cocin Patriarchate yake. An kuma yi wani taron ibada na ƙarama ruwa wanda ake yi a Izmir, birni na uku mafi girma a Turkiya. Wannan shine buki na farko tun bayan kawo ƙarshen yakin Turkiya a shekarar 1922, wanda hakan ya janyo musayar ‘yan ƙasashen biyu na Girka da Turkiya. Ko da yake ofishin jakadancin Girka da ke Izmir ya shirya wani taro a shekarar 2006, wanda shine karon farko da gwamnatin Turkiya ta amince tare da taimakawa taron. Wannan wani abin tarihi ne kuma muna godiya ga ƙananan hukumomi saboda tare wannan taron, inji Tina Samoglu, sakatariyar Izmir ta mabiyan aƙidar gargajiyanci a wata hira da ta yi da gidan talabijin ɗin Girka. Akwai muhimmanci idan muka kare mutane da ba sai muna addini tare da su kaɗai ba, amma da waɗanda addininmu ya sha bamban. Idan Yahudawa suka kare Kirista, wanda bisa addininsu suna da saɓani, idan kuma Kirista suka kare ‘yan addinin Buda, kazalika idan ‘yan Hindu suka kare Musulmi, haka kuma idan Musulmi suka kare wanda ba su yarda da kasancewar Allah ba, inji jakada Sebastian. Ya ce idan muka fahimci cewar idan ɗaya a cikinmu ba shi da walwalar yin addininsa, tamkar dukkaninmu ne muka rasa ‘yancin yin addini. Sharhin muryar Amurka da yau kenan, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Wanda kuma ya kamu ga takaitattun labaran duniya, Malam Ibrahim.
To a takaice, yau Laraba shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya amince cewa Rasha ta yi katsa London a zaben Amurka da aka gudanar a watan Nuwamba. To amma ya ce idan shugaban Rasha Vladimir Putin na son shi ne, to shi Trump yana ɗaukar hakan a matsayin wani abin alheri ba wata nawaya ba. Shugaban Gambia mai barin gado ya yi gargaɗi ga shugabannin ƙasashen waje da kar su yi katsa London a harkokin zaɓe ko siyasar ƙasarsa a daidai lokacin da shugabannin wasu ƙasashen Afirka ke shirin ganawa da shi a gobe Alhamis. Yahaya Jami, wanda ya yi mulkin ƙasar Gambia na tsawon shekaru 22, ya faɗi jiya Talata a gidan talabijin na gwamnati cewa ƙasar ce za ta iya yanke shawara kan ko ya miƙa mulki ko a'a, bayan da ya sha kaye a zaben da aka yi a watan Disamba.
To madalla, da takaitattun labaran muka ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe in Allah ya kai mu za kuma ji wasu abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana shirin da ba da umarni, da ma injiniyanmu na yau, ni Sir Phil Hashin Gumel ke cewa ku kwana lafiya. Assalamu alaikum.